Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niyya, sai ta Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana. Sai kuma ta shafin mu na Facebook, za kuma ku iya kama mu a shafin mu na yanar gizo boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hafiz Ado Babale
tare da Hadiza Keri, yau muna da babban bakuwa wata sabuwar ma'aikaciyar mu, sai kuma ni Daula Salim.
Masu sauraro, duk ranar Alhamis muna magana ne akan harkar lafiya, inda yau Alhamis 11 ga watan Oktoba 2018 zamu magana ne akan cutar shan inna da ta sake bullowa a wasu jihohin Jamhuriyar Nijar da kuma jihar Jigawa a Najeriya.
Bincike ya bada lalleke wannan kwayoyin cutar na an same su wuri uku, Dungas da Magarya da Tanu. Yadda da Hausawa ke cewa idan ka ga huta ta tashi gidan makwabcinka, to ya kamata ka kiyaye ta, kai ta zo a gare ka. Wannan duka shine amharin wannan matsala da ta zo mana, saboda wannan ma su kwayar da aka yi bincike da aka yi nazari akan su, an gani suna da alaka da na makwabta. To lalle mun samu shekara 6 wannan an bai zuwa, amma yau da kullun cutaya juna da ake yi, muna zuwa suna zuwa, kenan ba wuya. Na taro da kake gani lalle daga wani waje zo da an kai bincike, yana da alaka da wanda an ka samu shigawa. Yawan yau da kullun tafiyar da muke yau da kullun take isa wannan abuwa dukan su abu.
Sauraron rahoton wakiliyarmu Halima Ibrahim daga Jigawa game da cutar shan inna da ta sake bullowa, sannan kuma za mu gayyato likita domin ya yi mana bayani akan wannan cutar dalla-dalla da yadda za mu kare kanmu daga wannan cutar.
Kukanku masu sauraro, za mu buɗe muku layin wayarmu idan lokaci ya ba mu dama, domin ku kira ku ba da gudunmuwarku akan wannan lamarin. Lambarmu ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655.
Mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota, wato Facebook.
Ta yaya za mu ƙara ba da himma domin yaƙi da cutar shan inna?
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne ga Ahmad Abacha Macina, inda yake cewa ta hanyar kai yaranmu domin a yi musu allurar rigakafin shan inna.
Sai saƙonmu na biyu ya fito daga Riƙayya Usman Fari, ta ce salam filin yau da gobe. Hakika muna matuƙar na'am da wannan maudu'i naku dangane da cutar shan inna. Ganin yadda mutan yankin karkara muke fama da ƙalubale ga cutar, don haka muna kira ga ƙwararrun likitoci da su yi mana ƙarin bayani a kai.
Sai saƙo na gaba, inda ya fito daga Salisu Ibrahim Kakumi, inda yake cewa salamiyar da gobe. Hakika za a iya shawo kan wannan cuta ta hanyar amfani da rigakafin polio da kuma bin umarnin likitoci akan dukkan matsalolin da suka shafi rayuwar ɗan adam.
Sai kuma saƙon Sani Babauro na Faɗa Gombe ya ce, ta hanyar faɗakar da jama'a da kuma tsaftace muhalli, ku huta lafiya malaman zauren yau da gobe.
To mun gode. Sai saƙo na gaba, inda ya fito daga Alhaji Kabiru Highlanders, inda yake cewa yau da gobe ni a gani na hanyar da zamu burin yakar wannan ciwo na shan inna, ɗaya daga ciki ita ce mu riƙa zuwa asibitoci domin duba lafiyarmu.
Sai saƙon Jabir Yahaya Muhammad Kadisu ya ce, salam, hakika ya kamata mu ƙara himma wajen kare 'ya'yanmu da mu kanmu daga kamuwa da wannan cutar ta shan inna.
To sai sakon Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi inda yake cewa salam yau da gobe ikon Allah. To mu dai yau muna nan kusa da akwatin rediyon mu domin kasancewa tare da ku. Mun gode ku tashi lafiya.
Sai sakon Umar Lawan Dan Fulani yace hakika cutar shan inna cuta ce mai kassara yara a duk lokacin da ta kama su. Fatan mu iyaye da hukumomin lafiya za su dage har su ga bayan cutar, yace ku huta lafiya.
To sai sakon Sade Saidu Daura inda yake cewa samun haɗin kai daga iyayen yara da hakimi na gundumomi ta hakan ne kawai za a kai ga cimma nasarar kawar da cutar shan inna. Amma matukar ba malaman lafiya haɗin kai ba, to dole ne a samu komawa baya akan yaƙi da wannan cutar.
Sai sakon barista Hassan Girema Maska, da fatan na faɗi sunan daidai, yace salam filin yau da gobe, muna tare da ku domin jin abin da zai wakana a gurin masana.
To sai sakon Aminu Kano Maida Garko inda yake cewa salam yau da gobe, sai dai mu saurari likita don ya yi mana bayanin hanyoyin da za mu bi domin kare kai daga cutar shan inna.
Sai sakon Jabir Yahaya Muhammad inda yace hakika ya kamata mu ba da gudunmuwarmu domin kare kanmu daga kamuwa da cutar shan inna.
To sai sako na gaba inda ya fito daga Umar Lawal Dan Fulani inda yake cewa ya kamata iyaye su dage wajen kai yaransu asibitoci domin duba lafiyarsu a duk bayan wata daya.
Sai sakon Umar Adamu Katagun inda yace har yanzu akwai sauran kalubale a yaki da cutar shan inna a Najeriya, domin akwai iyayen da har yanzu ba su yarda a yi wa 'ya'yansu rigakafi ba.
To fa haka ne kam. Sai sako na gaba inda ya fito daga Aminu Yusuf Sani Garko inda yake cewa wayar da kan iyayen yara maza da mata akan mahimmancin zuwa yin rigakafin don kaucewa kamuwa da cutar shan inna.
Sai sakon Abubakar Yakanaji Bauchi inda yace salam filin yau da gobe, ta bangaren lallashin iyaye da basu da basu yarda a yi wa 'ya'yansu allurar rigakafi ba.
To
yana magana ne wai ya riga lallaba
haka ne a fadakar da su da lallashi kam duk daya ne. Sai sakon Umar Dan Fulani kamar ma mun faɗa amma dai bari mu ƙara faɗa. Sala inda yake cewa salam hakika cutar shan inna cuta ce mai hatsarin gaske, fatan mu Allah ya kawo mana ƙarshen ta. To amin.
Sai sakon Adamu Al-Mahdi inda yace sai mun kula da tsaftar muhalli da na jikinmu tukunna.
Sai sakonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Sufyanu Gumel Zangon Daura inda yake cewa tsaftar muhalli tare da baiwa ma'aikatan lafiya haɗin kai wajen miƙa yara wajen yin rigakafin foliyo, ta haka ne za mu kawar da wannan cuta. To mun gode a cigaba da aika mana da sakonni.
Bari mu je ga rahoton Halima Ibrahim daga Jigawa.
Ni gaskiya na ganta yarinyar dan yar gidan kakara ce ma.
Ɗaya daga cikin 'yan matan da ke aikin gudanar da rigakafin foliyo gida-gida kenan, yayin da take tabbatar da cewar ta ga yarinyar da matsalar shanyewar kafa guda sanadiyar kwayar cutar ta foliyo ta afkamawa. Muhammad Umar shine jami'in da ke kula da masu gudanar da rigakafin foliyo gida-gida a mazabar Jabo da ke karamar hukumar kafin Hausa da ke jihar Jigawan, inda aka samu billar ayar cutar.
Sanarwar da aka yi ne ma ya kawo har aka samu labarin. Akwai wanda ake sanarwa local government level, wato DSNO kenan, mai kula da cututtuka masu yaduwa. Shi aka sanarwa, yazo ya dauki bahayan yarinyar. Aka je aka gwada har aka ce tana da wannan kwayar cutar ai.
To ko ta yaya aka kuma samun billar wannan kwayar cuta ta foliyo a jihar Jigawa? Dr. Samba Shehu shine babban daraktan hukumar lafiya matakin farko na jihar.
Ita wannan kwayar cuta da aka samu ma'aikatanmu ne masu bincike na yau da kullun, suna ɗaukar samfuri daga cikin jama'a haka cikin kwatane da kuma dai muhalli, yanayi na muhalli dinmu da kuma bahayan yara akai-akai. To a cikin wannan sai aka lura akwai irin wannan da ake kira kama a turance environmental virus ta polio din, amma a cikin muhalli aka samu. To ita wannan kwaya kamar yadda wannan gangami ya nuna ba a ma yadda a samu a cikin wannan muhalli din ba, saboda wannan ta muhallin ma za ta iya samun yaro musamman wanda garko jikinsa bai yi karfi ba kuma ta illata shi. To a Jigawa mun samu bullar irin wannan ma'aikatan mu da suka dauka da aka je aka yi gwaji an samu irin wannan kwayar.
Ita kamar yarinyar da aka ce an sami kwayar cutar a tattare da ita, waɗanne matakai na gaggawa kuka ɗauka domin daƙilewa kar ma wasu su ci gaba da samu?
Tunda abu ya riga ya faru, an haɗa ta da ma'aikatan lafiya a babban asibiti, kuma tunda kaman kafa ce ta ɗanyi nuna alamun sanyi, to ana mata magunguna da kuma gashi. Sannan kuma mutanenmu ma'aikatanmu wanda suke ƙananan hukumomi mun umarce su da su ci gaba da faɗakar da jama'a, musamman yanzu da Jigawa akwai iftila'i na ambaliyar ruwa, mutane su yi hattara saboda idan yanayi ya gurɓace ba haya ya shiga ruwa to za a iya samun matsala, tunda ga yara suna yawo ko ina za su iya ɗaukar irin wannan kwayar cuta.
To ko hukumar lafiya ta Najeriya na da masaniya game da ɓullar kwayar cutar ta foliyo a jihar Jigawa?
A ƙwarai da gaske muna da masaniya, muna kaman al'amuran ɗaukar alƙaluma na nau'in cututtuka da ke yaɗuwa na foliyo ɗin, wato mental surveillance, su wannan suka tabbatar mana da cewa akwai wannan cuta ba ma a nan jihar Jigawa ba. Wato abun ya fara a jihar Jigawa, ya yaɗu ya tafi su Katsina, daga Katsina ya tafi Sokoto, daga Sokoto yanzu ya nausa ta dawo ta tafi Maiduguri. Wato environmental vaccine drive kenan na ita wannan nau'in cuta ta polio da take cikin muhalli. Abun da ke kawo ta gurɓatan muhalli shi ke kawo ta, saboda harka ta kwatami daga sauran kazanta da suke abun nan a cikin, to shi ne aka ɗauki samfuri na wasu kwatamai da wasu kududdufai a sakafin Hausa ɗin da su Haɗeja da su Kaugama da shauran wurare, aka gano cewa wannan cutar akwai ta a cikin wannan wato ainihin kwatamai da ruwa da ke gudana a wannan wurare.
Dr. Usman Sa'idi kenan, babban manaja mai kula da cututtuka masu yaduwa a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Kun san polio abai da jobare alakana mai kiruku, jara mama Allah obangi kalaba mu da ciwon polio. An ɗauko ai likitoci masu yin aikin gana polio, duk gari-gari yawo suke karkara ma ji yawo suke suna maganin gana polio. Kowayen yaran muke kira ko ba da ɗayan ku ga likita domin dandare ya kai.
To madalla, Allah ya kare mu da cutar polio.
Amin.
Wato cutar shan inna ba? Yanzu kai tsaye ta waya muna tare da ƙwararren likitan cututtuka masu saurin yaduwa, Dr. Mustapha Munir daga Jami'ar Pittsburgh a ƙasar Amurka. Dokta, salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, ya barkan ku da aiki.
Darka barka da shigowa.
Sannu dokta.
Yawwa.
To dokta, muna sauraron ka akan wannan cutar shan inna. Mecece cutar shan inna?
To cutar shan inna cuta ce da kwayar cuta ta virus wacce ake kira polio virus take janyowa. Ita cuta ce da ta fi kama ƙananan yara, kuma tana da saurin sa na kasa, tana kamar yadda ake kiranta shan inna, tana sa ko shanyewan kafa ko na hannu ko na wata gaba, wani lokacin ma tana janyowa tana iya kai da numfashi ya dauke ya zama yaro ya rasa kanshi. Ita tana cikin cututtukan da suke da saurin yaduwa da saurin kawo na kasa, amma kuma da tana da saukin rigakafi, saboda haka aka sa ta a cikin manya-manyan cututtuka wanda ake rigakafin su, saboda idan ta riga ta shiga jikin yaro wanda ba a yi mishi rigakafi ba ya kamu da wannan cutar, to fa sai dai a mataki na gashi ko kuma sauki, amma fitar ta gaba ɗaya yana yin wahala. So ita cutar wannan virus, kwayar cuta ta polio, kamar yadda masana suka riga suka yi bayani a wannan shiri naku, ana ɗaukan ta ne ta hanyar ba haya idan ya shiga ruwan da ake sha. Satin da ya gabata mun yi bayani akan tsaftar ruwa da yadda ya kamata a tsaftace shi. To wannan tana polio tana cikin cututtukan da duk al'umman da kaga cutar polio, so akwai matsalar gurɓacewar ruwa. Sannan akwai matsalar ƙarancin rigakafi. Idan waɗannan abu biyu suka haɗu, al'umman da an samu gurɓatan najasa ta shiga cikin ruwa kamar na ba haya, sannan kuma yara ba su da garkuwa da ake samu ta rigakafi, to za a same ta. Idan kuma cuta ce mai sauƙin shiga jikin yaro, saboda in ta shiga ma ba a gane shigarta sai gaba ta riga ta shanye, iyaka yaro zai dan yi zazzabi ko ɗan mashashara ta ɗan kwanaki kaɗan, amma sau da yawa ma ba zai kwanta ba har sai gaba ta shanye. Saboda haka hukumar lafiya ta duniya, ta majalisar ɗinkin duniya, ta sa cutar polio a kan cuta ta farko da aka ba wa muhimmancin kan sai an kawo da yaduwarta a duniya gaba daya. A cikin kasashe kusan 200 da ake da su a duniya, kashi 90 da wani abu cikin 100 sun kawar da wannan cuta ta polio. Kasa uku ce yanzu a duniya da har yanzu ba a samu an yi nasarar kawo da ta ba. Kasan Pakistan da Afghanistan da Nigeria. Kuma wannan matsala da aka samu na kawar da polio ya sa a hankalin duniya gaba daya ya raja akan waɗannan ƙasashe, saboda ba wai kadai hadarin wannan cutar yaduwa wannan ƙasa ba, a wata ƙasan ma makotanmu ma da sun riga sun kawar da wannan cutar, to fa za mu kai musu, tunda kamar Najeriya muna da makota kamar Nijar, kamar Kamaru, kamar Benin, wanda kullum mutanenmu ana kaiwa ana kawowa. Wannan kaiwa da kawowa ya sa wannan makotan namu ko sun kawar da ita idan mutanenmu suka je. Wani hala yana ɗauke da wannan cuta, amma saboda garkuwar jikinsa babba ne, yana da ƙarfin jiki bai sani ba, ya ji harkar kasuwanci makota kaga zai kai musu wannan cutar koda sun kauda ta. To shi yasa yanzu ake kokarin haɗa ƙarfi da ƙarfi a yi maganinta a waɗannan ƙasashe. Daidai abin takaici, iyaye da yawa ba su fahimci muhimmancin wannan rigakafi ba, sai su ga kamar musguna musu aiki ko kuma wata illa. A'a, neman lafiya da neman sauƙi ba wai su kaɗai ba, a duniya gaba ɗaya ake haɗa ƙarfi don a kauda ta. Sannan da kuma matsala ta biyu gagarima ga kawda cutar polio shine matsala ta ta'addanci, ta yan ta'adda, wanda suke kaiwa ma'aikatan lafiya hari, kamar a arewa maso gabashin Najeriya da Afghanistan din da wasu bangarori na Pakistan, wanda yana cikin abin da yake dakusar da gwiwar waɗannan al'amuran.
To doctor, shi wannan meye alamun da ake ganewa, wanne ne alamun wannan cutar da mutane idan ya same su za su gane cewa tun kamun ciwon ya nisa?
Wato cutar polio tana da wani abin nan na cewa babban abin da ake nema, babban abin bukata ga cutar polio shine kada a je wajen da mutum ma ya ɗauka, saboda har alamunta suka bayyana, to fa magana an samu gazawa. Babban abu shine idan kana da ɗa ko kina da ƴa, ka tabbata an kai su an musu irin malami. Yanzu fa har gida ma ake zuwa, ba amma ce kamar je asibiti ba, har gida ake zuwa amma ɗigo na rigakafi. Amma idan aka ga alamun mashashara ko zazzabi ko kamar kasala ko yaro ya kasa motsa wani bangare na jikinsa, a je asibiti. Amma gaskiya in har abu ya kai wannan, gaskiyar magana shine ba a bari a kwashe daidai, musamman polio. In har ta shiga jikin yaro wannan kwayar cutar, to fa fitar ta ba fa gaba ɗaya ba, sai dai magana sauki. kuma babu mahaifi ko mahaifiya da zai so ya ga dan shi a nan kasa ko ɗan shi ko kuma ciyinka ne ba za ka so yake da ɗa ba za ka so ka ga wannan abu ya same shi. Saboda haka magana farko shine a tabbatar da an yi rigakafi.
To ina jin na'ura. Kana jin mu likita? To ina jin na'ura yayi halin shi.
Hello?
If you'd like to make a call. To na'ura yayi halin shi mun rasa likita. To Malam Hafiz.
Gaskiya wato mutane sun yi maganganu.
Bana bayanin da likita yayi da kuma daga a cikin sakonnin da mutane suka aika. Me zaka iya cewa game da wannan?
Ya gaskiya akwai wani jan hankali da mutane suka yi na cewa ya kamata iyaye wanda suke ganin ba su amince saranga kai ayyan su wannan.
To kamin mi nisa ga wani kira nan bari mu an saka mu a ƙara lalubo mana likitan. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa ke kan layi?
To kuna tare da Usman Egello daga Sokoto.
To Malam Usman daga Sokoto, wana gudunmawa zaka bada akan wannan cutar shan inna?
Alhamdulillahi dangane da wannan matsala ta cutar shan inna dake damuwa kasashen mu musamman Najeriya da wasu kasashe, to sai mu ce yana da kyau a ce an hada kai da hakimai da malaman addini domin a ga cewa sun shigo ciki kuma a tashi tsaye haƙan ga ma'aikatan nan da ke wannan aiki na polio, domin so dama za a ba su magunguna sai su kai su ga wani wuri su zubar su ce sun ba da wannan maganin saboda kowane kuɗaɗen da suke samu. Yana da kyau a ce an taimaka an biya mutane masu aiki na polio ka'idodin su sai da za su yi aiki da ya kamata. Nagode.
To mun gode ga likitan nan ma mun same shi zai ci gaba da bayani kuma idan akwai wani tambayoyin da kuke so kuma likita za ku iya tambayin shi. Likita barka da dawowa.
Yawwa, na ji daɗin kira da wannan mai kiran yayi.
Eh dama mun ce za mu buɗe layin mu suna kira idan akwai wasu tambayoyin da suke na musamman da suke buƙata su maka sai ka ansa su.
Wa alaikum assalam.
Ga mu ga likita.
To da farko dai kuna tare da Bello Garba Dina ne Bello daga kan wuta kala-kala daga nan fara a Najeriya.
To Malam Bello barka da shigowa wannan fage.
Hello?
Kana jin mu? Muna jin ka Malam Bello.
Ina jin ku, abin yana tsakin ne.
Yawwa, kana da gudun wanda zaka bada ko kana so kamar likita tambaya dan akwai likita yanzu haka a tsaye akan layi.
To gaskiya ni gudunmuwa ta ita ce ni da ina kira ga jama'a to ya kamata su bada haɗin kai na ganin cewa sun bada dama an wa ƴaƴan su irin wannan allura ta rigakafi domin tana da babban muhimmanci ƙwarai da gaske ga wannan allura da ake yi ta rigakafi. Ni ita ce wannan gudunmuwa ta. Na gode.
To mun gode. To likita muna jin ka.
To ni abin da na ji daɗi shi ne wanda masu kira da suke kira ga iyaye a da limamai da hakimai da kowa a al'umma a kan cewa lallai dole su tsaya su ga cewa an wayar da kan mutane kuma sun ba da jama'a sun ba da hankali, saboda sau da yawa wani lokacin manya na gari idan suka tsawatar suka sa baki sai kaga an fi samun nasara. Manyan gari su ne za su ba da damar da ma'aikatar lafiya in suka shigo za su ji cewa suna da kariya a kan duk wani koda wasu tsagera ne ko wasu da za su yi musu da za su kawo musu cikasa aikinsu akwai manya da za su sa baki. To duk wanda duk al'umman da suka ba da wannan to su wannan ma'aikatar lafiyan za su fi jin ƙarfin gwiwan shiga ko ina su sallama a gidajen mutane ba tare da suna tsoron kan ko wani abu zai same su ba. Sannan kuma dole in sake kira ga abokan aikin mu ma'aikatan lafiya da su ƙara jajircewa su daure a ci gaba da wayar da kan jama'a, kuma duk wanda ya dan turje a yi hakuri da shi a masa bayani akan muhimmancin abu cikin hakuri da lumana ba tare da tursasawa ba.
To nambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa 2022-2055-2655.
Ga ma wani kira nan, to salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa ke kan layi?
A Amin Laden Girka jami'in hulɗa da jama'a.
To mun rasa shi. Layi ya yi halin shi. To likita muna sauraron ka.
To maganar dai da zamu dawo kanta shine kafin a samu kira tsaftace ruwa. Tsaftar ruwa da tsaftar muhalli, saboda mun yi shiri cikakke satin da ya wuce akan maganar tsaftar ruwa, amma dole mu sake dawowa kan shi. Akwai cutar da duk inda ka ganta ta bulla, akwai matsalar gurɓacewar ruwa daga jasa ta shiga bahaya ya shiga ruwan sha, ta hanyar kwatami ko ambaliyar ruwa misali da aka samu a jihar Jigawa. Saboda haka dole hukumomi su tallafa wa mutane, su ma kuma mutane su dau a matakai na tsaftace ruwan da za su sha. Inda hali ruwan duk da mutum zai sha, musamman wanda za a ba yara ƙanana, ya zama an tafasa shi, an tace shi, an adana shi, an kuma wanke hannu waje kafin an kuma wanke masakin ruwa, an wanke hannu kuma bayan an tsaftace yara. Sannan kuma duk wata alama ta ciwo da aka gani, lallai a yi sauri a garzaya asibiti a yi wa malaman lafiya bayani.
To likita, ina da tambaya, ita wannan cutan idan aka yi saurin gano ta, ana iya shawo kanta?
To
kamar aka gane ta da wuri.
In aka gano ta da wuri, gaskiya sai dai a ce ana iya cin karfinta, wato maimakon ta kafa ta shanye gaba ɗaya ya zama tana da ɗan dama-dama. Sau shi ya sa ake muka fi ba da muhimmanci kan rigakafi, wato rigakafin ta wannan ɗigon sauƙi gare shi, amma kuma maganin ba wai za a ce babu gaba ɗaya ba, amma gaskiya baya da tasiri na kashi 100%. Sai dai a ce kashi 50%, maimakon ta ya zama an samu na kasar misalin kafa biyu ya zama ta zama kafa ɗaya. To kaga ai za mu so muke ya zama ƴaƴanmu gaba ɗaya sun taso cikin koshin lafiya, suna da ƙarfin da za su nemi na kansu, maimakon su zama sun samu na kasar da sai ya zama suna barace-barace. Sun zama sai dai a yi musu ɗawainiya, ba wai su siwa iyayensu da ‘yan uwansu ɗawainiya ba.
To likita, kamar yanzu yadda ta ƙara ɓullowa ɗin nan, ta wace wani shawara za ka ba mutane don a samu su kiyaye kada ta yaɗu da yawa ta yawa, tunda yanzu haka akwai an same ta a jamhuriyar Nijar, gashi kuma ta kai Jigawa, wani kira za ka ma mutane don a samu a bar ta kada ta yaɗu da yawa?
Kiran matakin farko shine duk wanda yaron da aka gani yana da alamar wannan ciwo a garzaya, sanar da ma'aikatan lafiya. In aka sanar da su, ba wai shi kadai wanda yake ya kamun ba, a al'ummar gaba ɗaya za a yi gangami na a yi masa rigakafi, za a yi gangami na gwaji kan kwatamansu da ruwan shansu da komai, a ga ta ina wannan abin yake yaduwa, don a kiyaye gaba. Saboda haka matakin farko shine a nemi magani, sannan kuma a kaucewa wasu suna kin neman magani suna saboda camfa-camfa haka da ake da su, wanda ba su da wani kyakkyawan tushe wanda suke hana mutane neman taimakon da ya kamata a asibiti. Dole a yi hakuri da wannan abubuwa na camfa-camfa wanda ba su da madafa. A nemi matakin lafiya, a tsaftace ruwa, sannan a mutane ai ni magana ta a nan ba gyara kayanka ai bai zama sauke mara ba. Ai iyaye da shugabannin al'umma su ya kamata su dinga bi suna lallai a zo a yi musu rigakafi, ba wai masu rigakafi suna bin jama'a suna cewa a yi musu ba.
To likita, lokaci ya yi halin shi, sai kuma wani mako idan Allah ya ƙara dawo da mu, mun gode ƙwarai. Jama'a duka, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, a madadin wacce ta taimaka mani ta ba da umarni Julie Lexus Gresham, da injiniyan mu na yau tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin,
Hafiz Ado Babale.
Ni Daula Salim daga nan birnin Washington nake cewa mu huta lafiya, sai kuma Allah ya sake dawo da mu a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.